المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Umar ibn al-Khattab, abuwan masallacin itiqan al-Qur'an sai ke nan kana jaba a cikin garin Kano a wannan rana ta Litinin wanda yau 15 ga watan 8 hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 29 ga watan 3 miladiya 2021. Darasin da zamu yi a yau shine darasi na 10 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Al Adabul Mufrad na Al Imam Al Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Yake cewa babun la yastaghfiru li abihi al mushrik. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا ina tunanin cewa lallai mun yi shi ba shi kuma babi man barra walidayhi zada lafi umrihi hadithun da'ifi ne. Shi yasa kuka ga dama mun riga mun yi alƙawari cewa in hadisi zama da'ifi ba za mu koma ta kansa ba. Wanda ya ga wata kalma da bai gane a ciki ba ya iya tambaya sai a faɗa masa. Yawwa, saboda haka dai inda za mu tashi shi ne babun la yastaghfiru li abihi al-mushrik. يسي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي ابن حسين قال حدثني أبي أن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف إلى قوله كما ربياني صغيرا فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يتي باب ونبابي كنم لا يستغفروا لأبيه المشرك بازي نيم غافرا غبابنسا واندي متينا شركا دا الله با. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي ابن حسين قال حدثني أبي عن زيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما في يوعد أمك جاء imma a cikin Qur'ani kaman fa imma ya'tiyannakum minni hudan, asali in ce shartiya da kuma ma wacce take sila, ma'ana taqdirin in yabluganna ita wannan ma din babu wata ma'ana da za ta fito karar sai dai karfa jumla din. Allah subhanahu wata'ala ke cewa imma yabluganna indaka al-kibar ahaduhuma, idan ɗaya daga cikin iyaye ya kai shekarun girma a wajenka, auki lahuma ko kuma su biyun, fala ta ƙulla huma uf, kada ka kuskura ka ce da su kash, ila ƙaulihi har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kama rabbayani saghira, ma'ana wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sai ce فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي بَرَاءَةٍ, آيَةٌ da ta soke wannan ita ce ayar da ke cikin bara'a, ما كان للنبي والذين آمنوا بيداتي بكما بيكمات بغا وني النبي دكما وند سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سنيم غافر أغا وند سكمت سنة شركة ولو كانوا أولي قربا كودا كسن كسنتي مأبوتا كساتي من بعد ما تبين لهم باين يا بين غريس أنهم أصحاب الجحيم سوى سود إنن يموت الجحيم لي تونان ديكي سوى باب ونباب لا يستغفر لأبيه المشرك بازي نيم غافر أبا غمهي فنسا ونن baike banci mahaifi shi kadai ba koda mahaifi ya la samaha Allah ya zamo an samu wannan akasin to ta shigo cikin wannan hukunci nan da aka ce al mushrik abinda ake nufi al kafir akwai abinda musulunci ya kira ashirkul asghar karamar shirka wanda da yawan mu zaka ji mun fada a cikin ta wani lokaci ma zaka ji malamai sun fada a cikin ta wani kana ganin sa yawo a cikin addini zaka ji ya fada cikin irin wayannan ba shi ake magana ba nan al-mushrik mutumin da ya mutu ba akan imani ba wala Allah ya mutu yana addinin yahudanci wala Allah ya mutu yana addinin nasaranci wala Allah ya mutu yana addinin maguzanci amma idan har musulunci yake dan wani sabon Allah da yake wanda an tabbatar da cewa bai fitar da shi daga addini ba to ba da wannan bangaren ake magana ba yanzu akwai kalmomi wanda zaka muna maimaita su ashirkul asghar ne misali mutun yace Allah ya taimake ni wani ya taimake ni wannan ashirkul asghar ne dole ka ce Allah ya taimake ni sannan wane ya taimake ni don in ka ce Allah ya taimake ni wane ya taimake ni kenan kana nufi in ma babu taimakon Allah to na wannan zai iya sawa kai gaci kenan kowanne cin gashin kansa yake alhali kuwa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da dukkan abin da kuke aikatawa gabaki daya manzo alaihi salatu wassalam in ban manta ba akwai wanda yake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad manzo alaihi salam ya hantare shi yace kai ya sake cewa haka lakin kul ma sha Allah thumma shi'ta kace Allah shi ya ga dama shi ya so sannan kuma wane ya so yanzu da yawa zaka ji musamman wanda ba su tarbiya ta addini kila wani gwamna ko wani ciyaman ko shugaban kasa ko wani dai mai mulki ya zo ya aikata wani abu sai ka zo ana cewa mun gode mu Allah mun gode mu shugaban kasa mun gode mu Allah mun gode wa gwamna wannan ashirkul asghar ne ya kamata zan mun gode mu Allah sannan mun gode mu wani domin duk wanda za a gode wa to godiya kanwa ce ga godiya ga Allah subhanahu wataala don Allah shi ake godewa ta kowane hali wato shi Allah subhanahu wataala da zai yi maka abinda kai a zahiri kana ga wannan abun bai dace ba to kila akwai ni'ima ka ta fariya da ya boye maka mun ambata wannan a baya bace dai Allah zai jarrabe ka da shi ka ji babu dadi ka ji kaman kai kuka to amma kuma ya boye ni'ima a ciki dan ba wanda ya sai ya boye ni'ima cikin bace dai sai Allah alal misali kana so zaka yi tafiya ila ka tawo kai da abokanka kun yi mahada to za mu hadu a tasha mu hawo mota mu tafi gari kaza ko kuma kun gama abin da kuke za ku hadu ka dawo gida kila masaukin kowa daban to ta yiwu kai sai kama kara kana zuwa sai aka ce an riga sun daga kuma ita mota ta karshe ila kuma tafiya mai nisa ya zaka je ranka duk bacin riya ta taru a wajenka to amma la samaha Allah da za a yi rashin sa'a sai aka ce motan nan ta yi hatsari duk sun mutu ko duk sun karairaye ko Allah ya kiyaye yankin nafas sun kame su sai kai sujudu shukur da san kana gaba ai maka daidai ba amma sai kai sujuda kana ce Allah nagode eh kace qala qadan amallahu alayya idh lamakum ma'hum shahida ai Allah ya mun ni'ima saboda ban kasance tare da su ba da kuma kana cikin bacin rai kaga ashe Allah shi ke boye ni'ima a cikin bacin rai to saboda haka kenan yan kananan abubuwa wanda ba za su fitar da dan adam daga addini ba ba da su ake magana a irin wannan abubuwan ba to sai yake cewa annabi Abbas fi qawlihi azza wa jal a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace imma yablughanna indaka likbara ahaduhuma idan ɗaya daga cikin mahaifa ya kai shekarun girma a wajenka ahaduhuma ɗaya daga cikin su aukilahuma ko kuma su biyun uwa da uba fala taqul lahumu uff kada ka kuskura ka ce da su uff malaman lugha da tafsiri sun kai sun kawo a wajen fayyace menene ma'anan uff wasu suka ce uff shine at-tadajjur wato korawa ka ce at-tadajjur wallahi ni dai na kosa ni dai ban ji dadi ba wasu suka ce mushtaqqu min at-ta'fif at-ta'fif idan kai mu balarabe abinda bai ji dadi ba sai ya kade hannunsa haka to kowannan kada kai maso kaga ba zagi bane ba duka bane ba wata hantara bace amma dai in kai haka ba za a ji dadi ba wasu suka ce a'a kawai at-ta'fif ita ce kalma ta karshe a wajen nuna rashin jin dadi babu kasar ita kaga mu yanzu da Hausa mu ce kash duk lokacin da akai ma abu kace kash bana ji akwai kalma kasa da kash ko akwai ta nuna rashin damuwa ko afuwan ta nuna damuwa babu kasa da wannan to ko wannan kada ka kuskura ka fada musu to nan da aka ce falla ta kullahuma uf kada ka ce da su kash kenan ya juzu darbuhuma wa sabbuhuma wannan shine at-tanbihu bil adana ila al-a'la an yi nuni da karamin abu ya zuwa ga wanda ya fi shi girma in har an ce kakkace da su kash to min babi aula kada ka fada musu bakan magana min babi aula kada ka zage su min babi aula kada ka dake su domin kada wani ya ce to ai nan tunda an ce fara ta kullum mawqif ita kada ya ka hada duk abinda ba shi ba za ka yi a abadan da yawa za mu ga ayoyin alkur'ani sukan ambata abu wanda yake mafi kankanta domin a nuna shi wannan din in har an hana ka shi to kada kai ma wanda yake ainihin na sama da shi wani daga cikin magabata yake sa abinda wannan ayat take nufi idan suka kai shekarun girma to a lokacin sa'in bawani a tafafin su sa'in ba haya yadda ba za ka ga uwa ta zo tana toshe hancinta lokacin da take wanke fitsari ko zawayi ko ba haya da ɗanta ba to kai ma kada ka kusura kai wannan ko akwai ne yake ganin uwa tana toshe hancinta babu aji kawai wani abu ne wanda ta ɗauke shi dama ba wani abu aiki bane ba ba ta jin komai tsammo karan fitsarinka da na ba hayarka da kai wani ma ya zawo tabe-tabe kayan tabe-tabe kuma ta zo ba cikin damuwa ta yabto kai ma kada ka kuskura ka nuna damuwa wannan ku duba ba wai haka kawai a'a sun ma yi abin da za ka ji ba daɗin to kada ka nuna damuwar in dai su ba su nuna damuwa ba a lokacin da kake wannan hali to su ma yanzu sun koma halinka na da kenan kai ma yadda suka rungume ka to kai ma irin wannan runguma za ka yi musu ba tare da kosawa ba ba tare da damuwa ba bal kama hana kanka dan kai ka ba su tunda su ma haka suke yi shi yasa nikan ce duk wanda Allah ya raya shi da iyayensa to wallahi yanda ka san kana cikin aji ga answer sheet ga question paper ga biyu haka kake rayuwa da iyaye ɗakin jarabawa kake ko dai ka ci 100 bisa 100 ko ka faɗi wanwar inda kare oba ai kare oba in kun babu shi kenan ko kuma a'a ya zama cewa mutun ya ci 30 ko 50 gurgurdan hakurinka da kuma ainihin juriyarka shi yasa sai aka ambaci hali na girman shekaru domin ana ake samun matsalolin kamar yadda na fada mafi yawa lokacin da mahaifiya take cikin karfin ta ko mahaifi ba fa samu wannan matsalolin ba to amma duk lokacin da suka shekaru komai yayi rauni to a lokacin ne za a gane cewa mutum dan kirki ne ko ba dan kirki ba Allah ka samu dace to aka ce kada ku kuskura ka ce da su off to sai kita ila qaulihi yazuwa fadin sa inda Allah ke cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji ka ji kansu ka tausaya musu kaman yanda suka ji kaina ina yaro dan garami kai ku ka san ba za ka iya kiyasta tausayi da rahama da take cikin zukatan iyaye akan yayan su ba musamman uwa dan yanzu abinda zaka yi tausayi in ka kalli dabbobi wanda su fa ba wai ƴaƴan suke jira su girma su taimaka musu ba kalli akuya tinkiya kaza agwagwa da sauransu ka je ka ce zaka dauki dan su sabuwar rayuwa kaga yadda za su yi da kai sai inda karfin su ya kare kuma ba wai suna tunanin wannan dan ya girma ya dafa musu in sun tsufa ba ba wannan tunanin kila ma ya zama ainihin an yanke ƴaƴan su da rayuwar su to amma dai wannan tausayin haka Allah ya saka shi a cikin zukatan iyaye mata to saboda haka sai Allah ya umarce mu dinga yi musu wannan addu'ar Sufyan ibn Uyayna yake ta in kai sallah to ka gode ma Allah in kuma kai wa mahaifanka addu'a bayan kai sallar to nan kuma ka amsa anishkurli walwalidayka saboda haka duk sallar farilla da zaka yi kada a samu kasada rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ghafir liwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kada a samu kasada wannan amma wani Allah na tuba salloli zai yi barkatai in ya daga hannu ya ta rabbana atina fid dunya fid dunya fid dunya fid dunya amma ban san iyaye wannan kuma su suka jiwo shi yanzu kawai tunda ya riga ya taka ya ji dan daurin kasa to ya sallama da su Allah ya kiyaye kakkai musu tsawa fala ta qulu wala tanharhuma wato kada kai musu tsawa kaga sai aka fadi wato zaka yi ta abubuwa na karshen kasa da kuma wanda zaka yi cewa na sama na furtawa domin tsawa alama ce wanda yake tare ne alama ce ta wato ba dauki mutum komai ba kuma ina tabbatar maka wallahi akwai wanda suke mai iyayen su tsawa tsawa wani daga cikin sarakuna dattijan basaraki har yanzu yana raye daga sarakunan arewa mun kai masa ziyara muna irin wannan tattaunawar sai yake faɗin wasu iyaye biyu da suke garinsa yake cewa ɗayan wato abin sha'awa ƴaƴa gare shi wanda wasu ƴan siyasa ne wasu masu hali amma irin uban nan ne wanda ya rike matsayinsa na ubantaka bai yadda da kaskanci ba yace ita sai yake kasawa yana sayarwa suna da kuɗi sun yi sunye ya daina ci a shi sai sana'arsa yace to wallahi idan za su zo gaishe shi tun daga nesa za su kwabe takalmi su zo su gaishe shi sannan su juya su tafi saboda ya rike matsayinsa na ubantaka bai yadda dare ne ba yace to amma abin da kai sai akwai ɗayan kuma shi kuma ɗansa mai kuɗi ne fitsararre fajiri sai ya yi gida a wajen gari wanda yake kiran matan banza yana fasikanci da su yace abin takeici uban shine masinjarsa idan wata matan banza ta zo shi zai ji mata iso gun dan nasa kuma saboda lalacewarsa bai isa ma ya kwankwasa ma uban kofa ba sai ya ce ehem 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 dan fa uban ne zai yi wannan ba zai kwankwasa ma dan kofa ba sai dai ya gyara murya in ya so ya bude yace kai baƙuwa ce to kace ta zo kaga wannan lalacewar ta kai ƙarshe
wato wannan zaka ce uban banza ne da dan banza haka suka hadu sai dai Abu Sa'd Allah ya shirya su in suna rayuwa har yanzu amin amin to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan umarni sai ya ce fa nasakhat hal ayatul latifi baraa kalman magabata ta annasku suna amfani da shi akan at-takhsis kun ga yanka sai annasku an shafe hukunci gabaki daya idan kuka duba ita wannan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kaga cewa a kyautata musu ai musu kyakkyawa addu'a ne magafara ya shigo to ita wannan ayar da zamu karanta sai ta takhsisin waccan ba wai sokewa ba dan ka ce annasu to gabaki dai abinda waccan ta zo da shi an shafe shi ba zai amfani ba saboda haka dalibai ne ku kula da wannan so da dama za ku ga magabata suna amfani da kalma ta annasu amma at-takhsis suke nufi wato ta kebanta wani bangare kenan ita wannan ayar da zamu karanta ta kebanta wani bangare na kyautatawa wanda shi bai halatta aiwa mahaifa ba idan ba su kashe rudda ba sai yake cewa wannan aya ta cikin suratul bara ta yi naskhin ta ma'ana ta yi taksisin ta Allah ya ce ma kana lin nabiyyi bai dace ba bai kamata ba ga annabi wallazina amanu da wanda suke masu imani an yastaghfiru lil mushrikina su nema gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba koda ku sun kasance ma'abota kusa ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim muddin da ya bayyana ga su wayannan ƴaƴan cewa iyayen suna daga cikin ma'abota wutar jahannama kaga anan ana nufin muddin ko dai ka ce gida ne na maguzawa ko ne kristoci ko yahudawa sai dan yi musulunta yayyai iyayen da suka shigo addinin musulunci to duk hidimar da za su yi masa duk kyautawa da suka yi masa sai ya zama cewa sun mutu akan wannan addinin na kristanci na maguzanci na yahudanci to baya halatta ya ce Allah gafarta musu haramun dai wannan domin ana addu'an ne magafaran Allah ga wanda ya mutu akan addinin musulunci kun ga shi yasa manzo alaihi salatu wassalam lokacin da aka kamo Safana yar uwar Ali bin Hatim al-Ta'i kun sha jin kisa Hatim al-Ta'i mutum ne mai yawan kyauta a jahiliya ba a samu mai karamci irin sa ba to amma bai mutu akan musulunci ba kun ga lokacin da aka kamo yarsa yar uwar Adi a cikin fursunonin yaki sai da su ya ma'aikin Allah ina roƙon alfarma ni yar babban mutunci kada ka hada ni da talakawa kaskantattu ya kamata a bani kulawa ta musamman manzo Alaihi Salam ya ce wane ne babanki tace babana shine Hatim al-Ta'i kaji 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 irin halayyarsa manzo Alaihi Salam sai ya ce da ya mutu akan musulunci da mun yi masa addu'a amma ya mutu a jahiliyarsa manzo Allah ya sa aka sake ta kuma aka yi mata tagomashi ta samu dan uwanta a dai tace to wallahi kaga wannan mutum kayi kokari ka shiga addinin sa kada wato kugiyarsa ta zargo ka duk inda kake sai ta zargo kai baka shigo musulunci ba mutumin kirki ne kaza kaza Ali bin Hatim shi ma shigo kalibin addinin musulunci kuma lokacin da manzo Alaihi Salam ya iya kokari Abu Talib baban sayyidina Ali shigo addinin musulunci kunga kalmar da ya tuka da ita manzo Alaihi Salam sai yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anka kafin a saukar da wannan aya kenan yace duk da baka cika da imani ba zan nema maka gafaran Allah in dai ba a hana ni ba wasu malamai suka ce wannan shine sabbin saukar wannan aya manzo Alaihi Salam yana san Abu Talib saboda irin tagomashin da ya nuna amma kash kalmarsa ta karshe ce hu ala dinin Abdul Muttalib wannan shine kalmar da ya cika da ita yana kan addinin sa na iyaye da kakanni to amma lokacin da ake kaidi na rayuwa abin da ya zama wajibin da duk sallar da zai yi akai rashin sa'a baban sa ko baba sa ko dubbin ba musulmi ba kai ta musu addu'a Allah shiryar da su ta shigo addinin musulunci duk wani abu na dabaru na kyautatawa ka dinga yi musu yadda za su sha'awar addinin musulunci ya zama sun shigo in Allah bai musu wannan gamnakatar ba shikenan daga ran da suka riga suka mutu wannan kuma zancen kai musu addu'a Allah gafarta musu to wannan kuma da Allah kake ja duk yadda kake san bawa Allah fi ka san kayan sa kuma Allah baya abin da babu hikima a ciki duk abin da Allah yayi to akwai hikimar da shi ya santa shi ya sai wannan to kuma kaman yanda mun faɗa wasu muna sabobi da mutun za a yi wannan rashin sa'ar a ce ɗayan mahaifansa bai yi addini musulunci bai yi mutu yana arne ba maguje bai gude ba nasare to kai idan kuna mutunci da shi ya halatta kai masa ta'aziyya ba ta Allah ya kan baban sa ba zaka je ka ce a shedar tije lokaci yayi to Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri abin da ibare Allah shirya su Allah ya musu albarka shikenan kaga ba maganar Allah ne kansa a ciki dan na ga muku irin wannan misalan ko a bai ba sai na maimaita ba yauwa to saboda haka ana yin ta'ziyyar mutuwar kafiri wadansa musulmi kai ko ba musulmi bane ba in kuna mutunci za kai masa ta'ziyya ce oh don a shedo ka kuma an tada ka'ida sorry ba shikenan ba kaga buga ta riga ta wuce in kuma kai ta shugaban malamai na Sokoto ka ce oh dada kuma don an tada ka'ida to abinda dalle wato abinda menene a akwai kalmar da ya fada sai an yi asara sai wato dan a sha ta kai Allah ne an yi asara Allah kiyaye shi yana tsammani an yi asara baban sa shi kuma abin da yake nufi uban yi asara tunda ya mutu bai shigo addinin musulunci ba yawa sai an yi asara Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri an yi asara ma'ana dai kai wata kalma wanda zai ji dai ka tausaya masa yan kuma ka ce kai ta sarkin musulmi ka ce to yadda ya wahalta ma yan uwa Allah sa can tahi nan nasu ya wahalta ma yan uwansa to yadda ya wahalta musu Allah sa can tahi nan ma'ana Allah sa wahalar can tafi ta nan ai kaga shi ke nan ba da zai ce ba musu aziya ba Allah sa mu dace amin amin to wannan yana nuna ƴan uwa musulmi duk yadda zaka so abu a ranka to in ba shi Allah yake so ba dole ka hakura ka tsaya inda Allah ya sa yace ka tsaya Allah ya sa mu dace sai yace babu birrul walid al mushrik babu da yake magana akan kyautatawa ga mahaifi wanda yake mushriki قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب ابن سعد عن أبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال وثالثا إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوسي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر يتي باب بر الوالد المشرك بابي ديكي مغانا أكاين كوت تاوى ga mahaifi wanda yake ba musulmi ba
قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب ابن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال شي مصعب dan sayyidina sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito wani hadisi daga baban sa'ad dan abu waqas kare yace nazalat fi arba'u ayatin ayoyi hudu sun sauka a cikin sha'anina min kitabillahi daga cikin littafin Allah ta farko kanat ummi halafat mahaifiyata ta kasance ta yi rantsuwa Allah ta akula wala ta sharab ba za ta ci ba za ta sha ba hatta ufarika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wai sai na rabu da manzo alaihi salatu wassalam fa anzala Allah azza wa jal sai Allah mabuwayi madaukaki ya saukar da fadin sa wa in jahadaka idan suka yi ja'in ja da kai ala an tushrika bi akan kai tarayya da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da sani tare da shi fala tutaihuma kada kai da'a gare su wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma kuma kai kyakkyawan zamantakewa da su a rayuwar duniya wa saniya aya ta biyu inni kuntu akhadtu sayfan ni na kasance na dauki wani takobi a ajabani da ya burge ni fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah habli hadha ka kyautan mun da wannan fa nazalat sai wannan aya ta sauka yas'alunaka anil anfal suna tambayanka dangane da abin da ya shafi ganima wa thalitha ayatu uku inni maridtu yace ni nayi rashin lafiya fatani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yazo waje na fa qultu ya rasulullah sai na siya maikin Allah inni uridu an uqassima mali ni ina nufin in rarraba dukiyata afa usi bin nisf shin zan iya wasiya da rabi fa qala la sai ce a'a فقلت ثلث نجد ذي وسيا ثلثي فسكت سي شرو فكان الثلث بعده جائزا توسيد مبايا ون كسا لتفعلو ثلثي هلكتا والرابعة آية هدو إني شربت الخمر إتني ناشاقيا مع قوم من الأنصار تارد وإنس متانا مدينة فضارب رجل منهم أنفي sai wani mutum daga cikin su ya dake hanci na bilahayi jamalin da kashin mukamukin raqumi fa taifu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na bawa jan manzo alaihi salatu wasalam sai na bashi labari fa anzalallahu azza wa jalla tahrim alkhamr sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da haramta giya to wannan hadisi kamar yanda muka gani hadisi ne wanda sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda ya ambata shi da kansa Sa'ad ibn Abi Waqas kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin goman da aka yi masa bishara da aljanna ne bal malaman sira sun ce shine wanda ya soma daga makami ya zubar da jini fi sabilillah a Makka kafin a hijira zuwa ainihin Madina saboda haka Sa'ad ibn Abi Waqas jarumi ne wanda yake naji da fada wanda har ma kun shaji hadisi yake cewa manzon Allah ya hada mun mahaifansa su biyu abinda bai taba yaukuwa ba sai ne Sa'ad gwanin harbi ne lokacin da abu ya kasance a filin Uhud to manzo alaihi salam shi da kansa yake kwato kibau na wa'in su yake ba Sa'ad yake cewa irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi har ba kibiya Sa'ad fansanka babana da babata to Sa'ad jarumi ne wanda yake ba na wasa ba Allah subhanahu wata'ala ya bashi karfin hali da jara'a da sadaukantaka wanda suke ainihin ba na wasa ba kuma yana daga cikin masu kudin sahabbai kamar yadda za mu karin bayani nan gaba insha Allah ta'ala to shine yake cewa nazalat fi arba'u ayatin fi kitabillah ayoyi guda hudu sun sauka wato a cikin sha'anina wato ayoyin da suke cikin littafin Allah subhanahu wata'ala shine alquran kanat ummi halafat Allah ta'kula wala tashrab yace mahaifiyata ta kasance ta yi rantsuwa ba za ta ci ba ba za ta sha ba hatta ufarika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har sai na rabu da manzo alaihi salatu wassalam mun karanta wannan a farkon wannan littafi cewa mahaifiyar Sa'ad da ta ga ya shiga addinin musulunci ta kira shi take cewa kai Sa'ad ba kai kace addinin ku yayi maka umarni da kyautawa mahaifa ba yace kwarai ma'ana kenan daure shi zata yi kace to tunda kace addinin ka yi umarni a kyautawa mahaifa to ni kyautata mu shine ka bar wannan addinin eh ka bar shi in ba haka ba zan daina ci in daina sha in mutu kai ma gori ta kai kashe mahaifiyarka akwai kanin sa din yake cewa sai da tai wuni uku ba ci ba shi har ta kai ana iya fa mata ruwa kuma ta fita rana sadi yazo yace yake mahaifiyata wallahi da zaki kice kike sha Allah ya zare ranki a saki dawo miki da wani kike ce kike sha ki shiga rana shi ma a zare shi har dai dari ya kare ba zan bar wannan addinin ba tace Allah sa'ad tace to shike da a bata abinci aka bata abinci da abin sha ta saka ranta a dukkan addu'a to yake cewa sai Allah ya saukar da wani ya ce wa in ja hadaka idan iyayenka suka yi ja'in ja da kai ala an tushrika bi cewa kai shirka tattare da ni ma laysa laka bihi ilm wannan cewa ma laysa laka bihi ilmun sifa sai kashifa ba wai ana nufin akwai wata shirka wanda kake da ilimi akan ta wacce ta halatta ba ma'ana domin a kore ne ai babu wata shirka da kake da iliminta Allah ya halatta ta babu ita to saboda haka wannan sifa ce ai nufin kashifa to fala tutaihuma kada ka kuskura ka yi musu biyayya a cikin wannan domin inna maqa'atu fil ma'ruf ana biyayya ne a cikin abin da shari'a ta sani amma duk da wannan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa kai kyakkyawan zamantakewa da iyayenka a rayuwar duniya duk munin halin su duk munin addinin da suke wajibi ne ka ciyar da su ka shayar da su idan ba su da in ba su da lafiya ka nemo musu magani in ba su da mahalli ka sama musu mahalli tufafi dukkan bukatunsu kaga cewa sai kai musu wannan abinda kawai malamai suka ce da zai zama cewa yana wata shirka to ba za ka taimaka musu akan wannan shirkan ba a ce matsafi ne ka san yana abubuwansa na tsafi to anan ba zai ce ka sayo masa kayan tsafi ba wannan baya halatta ba za ka yi masa wannan ba amma da za ka ba shi kudin abincinsa sai ya dauke wannan kudin abincin ya je wannan ba daidai din ba wannan kai ba ta shafe ka ba to yanzu shi kenan idan ya zamo kirista ne sai ya ce ka dauke shi ka kai shi coci kana da mota ko babur ya za a yi za a kai shi ba za a kai shi ba domin ka'idan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan in ka taimake shi anan ka taimake shi a bisa tsallake iyakokin Allah anan ba hurumin sa bane duk lokacin da aka shigo hurumin Allah to dole kowa ya hakura akwai layin Allah wanda ba a tsallakawa akwai layi kuma wanda yake ba na Allah ba to wannan shikenan sai a kyauta musu a wannan fagen wasu sun fahimci kuskure a rayuwa wani ma sai ka samu babansa musulmi ne amma saboda rashin saiti na addini babansa bai fahimci sunna ba to sai ya munana mu'amala da shi wannan ba daidai ba ne haramun ne haramun ne mafi yawa za ka su iyaye ƙoƙarin tsirarka suke yanzu misali iyaye da suka rayu akan abubuwa na gargajiyanci musamman an samu miyagun malamai sun yi masa huduba cewa wani aqidar da yake ba mai kyau ba ce aqidar da yake aqida ce ta kin ma'aiki haka ake cewa akwai takwara na aboki na Mal Nasir da yake yi wanda yake faɗa mun lokacin izala da ɗumi-ɗumin ta shekara wajen 30 da ta wuce sai wani matashi ya shiga izala kan sake an shiga to sai ya shiga izala to sai wani irin malaman nan yan zuga sai zai samu malamin afuwa sai malamin unguwar dan zuga sai samu uban yaron ya ce wannan yaron naka karatun halaka yake zuwa wannan littattafan da yake zuwa littattafai ne masu bata addini kaza kaza shikenan uban sai ya faki yaron sai da yaron ya aje zakar sai ya je ya ɗauko jakar
ya buda yaga ahalari ne ishmawi ne iziya sai arba'una ne bulugul maram ne sai ya dauka yadda take sai kai wa malamin yace to malam na dauko daga tasa a duba mun a gane wanne ne littafin halakar sai ya dauke su malam ya duba ya duba ya duba sai ce to ai kafirci a cikin rusu yake kafirci a cikin rusu yake ma'ana dai bai da zaira to in ku a cikin rai ka yi kire abin da yake cikin rai aka ga abin da yake cikin rai Allah sai yake da hukunci a kansa to kaga yanzu shi anan kokari ki kadan sai halaka saboda wani malami da ya dade shi ya ce masa ba daidai ake ba kuma shi ba zai iya jarunta cewa to yanzu bari a zo a dauko shi a kawo shi gaban malamin a zana mun abubuwa da yake ba daidai ba sai ya bari kun san irin wani an shayi wallahi akwai ƴaƴa irin masu karfin hali idan an kalo ba nace su ce to baba abin da muke so dan Allah mu je gaban malam din ni ya zana mun duk abin da ba daidai ba sai ya nuna mun a littafi ne kuma na daina to ba za ta yi ba irin wannan ana ta yi ba sai a ce dan aiyan da ilimin jayayya shi ake dora su a kai to abin da wasu suke kasa sani a wannan gabar duk abin da gamsuwa ta sa ka rike shi to ba abin da zai sa ka bar shi sai gamsuwa irin wannan ba duka ba ba zage ba ba hantara ba gamsuwa yayi da dalilai sai ya karbi kaza to in kana so ya bar kaza din sai ka bar wanda dalilan da suka fi wancan gamsuwa da ya gane sai ya aje shikenan ba sai ka sha wata wahala ba to duk da haka ka mutunta musu ka girmama su wallahi da yawa ni ina kyautata ma iyaye zato musamman wanda ba su yi karatu ba su addinin nan da suka gani iyaye da kakanni in ka karkace mu alif a ciki to ba daidai kake ba da kunnena na sha jin wani limami a wata unguwa da na zauna sai ya ce ai duk masu irin sallan nan da sun sallame ba sai adda ba su fita an jefe su da sallar su ba a karba ba sai ka ga an yi salati goma ta hiya bakin salihi da sai an yi wannan to sannan sallah ta yi to kaga mutumin da ya rayu akan wannan wanda zai zo ya salla shi kadai a masallaci kuma sai ce salati goma ga annabi shi kadai wannan kamar aljani kul wallahu qafa uku shi agosa sai an yi wannan sannan salla ta yi to kaga irin wannan tunda shi ba karatu ba sai dai ka lallaba shi kai ta kyautata masa akalla yanda ake cewa yan gizala ba sa bin iyaye kai kuma ka dinga masa ninkin banikin abubuwa kai sai ya ce to akalla dai zai ce to izala wala ba ta sauran mutane ba ce to kaga kai ka samu lafiya a nan bangare insha Allah ta'ala to saboda haka dai dole a kyautata masa a matsayin su na iyaye ko da ba musulunci suke ba ballantana kuma a sayi nufin musulmi ne Allah ya sa mu dace to Allah yake cewa sahibu fi dunya ma'rufa kai kikkawon zamantakewa da su a rayuwar duniya sai ce wasaniya aya ta biyu inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani ni na kasance na dauki wani takobi da ya burge ni fa qultu ya rasulullah sai nace ya maikin Allah habli hadha kyautan mun da wannan fa nazalat yas'alunaka anil anfal wato kisa ce doguwa kun san lokacin da aka je yakin badar ba yaki aka fita ba an tafi domin a tare kayan abincin da Qurayshawa suka siyo domin musulmi su yi somin taɓin dukiyarsu da aka kwace su dan karɓi wani abu a lokacin misali da a ce wannan raƙun ma sun tare su har raƙuma har kayan abincin kaman a ce an kwace maka miliyan dubu ne daga karɓo dubu ɗari biyar mai ka karɓa a ciki ba abin da karɓa ko miliyan ɗari karɓa ko karɓi komai ba cikin miliyan dubu to sai Allah ya kaddara cewa yaki zai faru ba karban ganima ba saboda ka ba shirin yaki aka fita Allah ya hukunta kai wannan yaki to a wannan lokaci matasa mafi yawa su ne ɗan gabadai-gabadai dattawa sun yi abin da za su iya to amma kuma sai zama lokacin da ake gwamza yakin matasa na yi su kuma dattawa suna ta tara ganima wasu kuma suna ba manzo alaihi salamu kariya bayan an kammala yaki to kuma can da duniya ta samu kusan dan adam sai aka fara ja'in ja yansuwa suka cancanci wannan matasa suka ce ai in ban da fafata wa mu ba za a samu ba datta suka ce to kuma in ban da dabarun da muka dora ku akai kuma muke dan kwakwasha muna dan bakoyewa ai ba za ku samu ba to dai aka dinga ja'in ja Allah sai ya sauka da ayat yas'alunaka anil anfal qulil anfal lillahi war rasul kawai wannan ganima ta Allah sai da manzo sai abinda manzo alaihi salam ya ce yi an kira ta da suna annafal saboda asalin shi yaki dan neman lada ake yin sa ganima ko wani tukuici ne ba dan shi ake zuwa ba to shi sa'ad a matsayin sa na mayaki jarumi sai ga wata takobi ta burge shi kafin a raba ganima sai je ya dauko ya ce ya ma'aikin Allah ni dai wannan takobi a kyautan mun da shi sai manzo alaihi salam ya ce kamar da shi a inda yake yace bayan na mayar da shi kuma sai naji takobin nan da ya burge ni da sake daukowa da sai ba aikin Allah kyautar min da takobin nan yace ka bai da shi inda ka dauko shi ka ajiye shi yace bayan na tafi na sake ni takobin nan da ya burge ni da sake dauko shi da sai ba aikin Allah kyautar min da shi sai yace ka mayar da shi da inda yake to sai aka saukar da wannan aya cewa wannan ganima ta Allah da manzo ce duk abin da manzo alaihi salam yace ai da ita haka za a yi to shine yake cewa wannan ayar ta sauka a cikin sha'anin sa wa salisa ayata uku yace inni maridtu ni na rashin lafiya fa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salatu wasallam yazo dubiya ta kun san lokacin da wannan kisa ta faru an je aikin haji ne hajjin ban kwana to kun san su mutanen makka da suka hijira ba abinda suka kyamata irin a ce mutun ya mutu a makka domin yana gane kamar hijirarsa ta samu matsala shi da ya baro makka ya dawo madina kuma a ce ya mutu a makka shi yasa sa'ad ibn khawla lokacin da ya rusa a can sahabbai suke talihi ne oh ga sa'ad dan khawla ya mutu a makka an ya ko wannan amma karbi hijirarsa kenan da sauransu to sa'ad lokacin da yake wannan halin rashin lafiya hankalinsa ya tashi shine yake cewa fa qultu ya rasulullah sai sai ya maikin Allah inni urid an uqassima mali ni ina nufin in rarraba dukiyata kun sha jin hadisin yace ya rasulullah ana rajulun dhu mali yace ni mutun ne mai dukiya wala yarithuni illa ibnatul li ba wanda zai gaje ni sai ya ta kwaya dai tank lokacin yassa mace kwaya dai tank to yake cewa afa usi bi mali kullihi ya dawo nisfi malihi har zuwa karshen hadisi shin ana gani ya ma'aikin Allah zan yi wasiya da rabin dukiyata aka ce a'a danda da sulfai mali ma ya fara kashi biyu na kasa biyu ne wasiya da kashi biyu a bar kashi ɗayan ga yattawa manzo Allah ya ce a'a aka zo rabi manzo Allah ya ce a'a to karshe sai yake cewa innaka antazara warasataka aganiya wato anan mu'jizar annabta ta bayyana bai ce an tazara warisataka ba sai ce warasataka kabar magadanka wadatattu masu abin hannu shi yafi akan kabar su talakawa suna miƙa wa mutane hannu suna maula sai yake cewa ma ina fata Allah ya raya ka ya zama wato ainihin waɗansu mutane sun amfana da kai wasu kuma arna ya zama sun cutu da kai kuma shi ne abin da ya faru sa'ad kusan lokacin da ya rasu ƴaƴansa maza ma in ban manta ba za su kai wajen 27 maza ma ban da mata kaga abinda manzo Allah ya faɗa ya tabbata wato zai bar magada kenan yake ta faƙala la sai ce a'a fa qultu thuluth sai nace to zan iya kasawa uku in dauki kashi daya ya zama nayi a wasiya da shi fa sakata sai ya shiru kun ga wata riwaya faqala thuluth wa thuluth kafir ita ta aishi ma kashi daya kan uku abu ne mai yawa sai sai faqala thuluth ba'dahu ja'izan to sai ya zama thulusi bayan wannan lokaci halattacce ne to shi wannan hadisin za ku ga malamai sun gina hukunci hukunci masu yawa akai yanzu za ka ga cewa malikawa suna cewa dabbar da thulusin kafanta ya tafi ba za a yi layyar da ita ba ko thulusin jelarta ko thulusin kunnanta ko kuma mutumin da yanzu misali sai ya tashi lokacin alfijir ya fito ba shi da hankali ko ya suma to idan thulusin wuni ya wuce to ba ya da azumin wannan wunin so dai za a ga malamai sun gina wato ainihin hukunce-hukunce akan sulusi saboda wannan hadisi sai ya ce warrabi'atu
آية تهدو إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار ني ناشاقية تارد وإنس متاني دك سمتان مدينة فضرب رجل منهم أنفي سيوان متن دك سكينسو يدك هنتينا بلحيي جملين دك شمك مكين لكمي kisar yadda take shi Sa'ad ya fito sai ya samu dandazon mutanen Makka da na Madina lokacin ba a haramta giya ba tunda kun san giya sai da aka matakai matakai ana rage karfi da ana rage karfi har zama an haramta gabaki daya to lokacin ba a yi mata haramta ta gabaɗaya ba yace sai nazo wata gona ta mutanen Madina an shirya walima ko kace fati ko kace dina sai nazo na samu ga wani soyayyen karara kuma ga kuma mazubi na giya ana ta ce ana sha sai aka yi mun bismillah yace to da nazo sai na ci abincin na koshi kuma sai na sha giyar to sai nake cewa kai mutanen Makka sun fi mutanen Madina alheri kun ga shi muhajir ne to kaga su kun mutanen Madina su ne masu wannan walima kenan yanzu ya za su yi masa wannan karamci kuma ya kushe su to sai ɗayan sai ya ji haushi sai ya dauko kashin muƙamuƙin raƙumi sai ya kwantara masa a hanci nan da yake cewa fa daraba rajulun minhum anfi bilahyai jamal allahyu shine wannan kashin na gefe wannan da wannan to in suka sai a ce allahyai ne kun ga nan ne mahadarsu shi yasa ma ake ce mage mu allahiya saboda nan ne mafitarta in ka kalli irin kashin kan akuya za ga su biyun nan wanda hakura suka fito to za ku ga nan suke haduwa inda wannan hakura suke haduwa daidai abin nan to wannan sai ake cewa allahyu ma'ana kashin muƙamuƙi wani malami daga cikin wanda suka fassara wannan hadisi sai yace wanda suka fassara cewa an dake shi da muƙamuƙin raƙumi sun yi kuskuren fahimta shi sai ya dauko wani hadisi na Bukhari akwai hadisin Bukhari ina ji in ban manta ba a cikin Kitabul Hajj a cikin babin halaccin yin kaho ga wanda yake ainihin wanda yake aikin haji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho bilahyai jamal bilahyai jamal sunan wuri ne kun ga akan sama wuri suna saboda wani abu da ya shahara a wurin yanzu misali akwai rijiyar gwangwan ko akwai rijiyar lemo akwai rijiyar zaki kaga wannan abubuwan da su ne ake ma abun lakabi yanzu misali akwai wani gari a cikin kasar Katsina Kankiya wanda suka san tarihi suna cewa asali shi kiya barawo ne barawo ne to sai yana mutane ta'addanci sai aka samu aka kashe shi da aka kashe shi sai aka tsire kansa aka kafe a wajen mutane suna cewa bari mu je mu gano Kankiya to daga nan sai gare zama Kankiya to kaga asalin sunan to lahayin ba'ir anan wato zaka iya cewa rijiya ce a wajen sai aka kafa kashin muƙamuƙin ragumi ɗaya nan to kaga sai ake cewa bi'irul lahayin ba'ir wato rijiya mai muƙamuƙin ragumi ko kashin muƙamuƙin ragumi guda biyu to sai ake ambaton wurin kawai bilahyai jamal lahyai jamal to kaga wancan sunan wuri ne har ma ina ji ko Ibn Hajar ne yake cewa akwai wanda suka yi kuskuren fahimtar fasara hadisin cewa ihita jamal nabi sallan bilahyai jamal sai wani yake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa tsagar kaho da kashin muƙamuƙin raƙumi kaga da aka ce bilahyai ma'ana kaman a ce ja'ani qura'ituhu bi makka kaga ana nufin bi makka a makka to an nufin manzo Allah ya kaho a wuri kaza ina fata an gane to wannan hadisi daban wannan daban saboda haka wannan hadisin ma muslim ya rawaito shi saboda haka sai aka dauki wannan kashi da aka kwantara masa a hancinsa shi wancan da yi wannan shi ma giya ta riga ta rikita shi
sai ce fa ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam sai nazo wajen manzo alaihi salam nace kaji ga irin abin da ya faru da ni fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr sai Allah subhanahu wataala ya sauka da ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu hazza karshen aya fajtanibuhu la'allakum tuflihun to kida wani ya ce ai kuma yazo a wani afan cewa sayyidina Umar shi yazo yana tambaya cewa ya ma'aikin Allah bayyin lana fil khamri bayan shafian ko Allahumma bayyin lana fil khamri bayan shafian ya Allah kai mana bayani mai warkarwa a cikin sha'anin giya to sai aka saukar da wannan ayar da na karanta to malamai suka ce ba matsala bane dalili uku hudu sa iya haduwa a saukar aya guda daya to ɗan uwa an nuna min lokaci saboda haka dole zamu hakura ba zamu iya kammala wannan babi ba saboda hadisan kusan saura guda biyu kuma suna bukatan dogayen bayanai dole mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah subhanahu wataala ya samu dacewa wannan mai tambayar farko yake cewa bayan yayi yake cewa dan Allah malai yi min bayanin wannan hadisin anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala ramattu salata مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليمة والانصراف قريبا من السواء عند حديث كتاب براء بن عازب كتاب ramattu salata ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maka duba shine abin da ke faɗa a wasu surwa to kamar na zura ido ga sallan manzo alaihi salatu wasalam sai na samu cewa tsayuwarsa da dukawarsa da daidaitansa bayan ya dago daga ruku'u da kai goshinsa da zaman sa tsakanin sujuda guda biyu hadde zuwa karshe cewa to kusan daidai da daidai suke ma'ana manzo alaihi salam yana tsawaitawa amma malaman da suka fassara hadisin suka ce banda tsayuwan karanta Fatiha da sura sannan banda zaman tahiyya ma'ana dai dadewar ruku'u dagowa daga ruku'u kaiwa goshi zama tsakanin abin nan sujuda guda biyu da kuma ita sujuda ta biyun to kusan zaka samu kai da kai wata riwaya amma mai rana ke cewa idan manzo Allah ya zauna tsakanin sujuda biyu sai mu ce to koma ya manta ne ma'ana saboda dan dade wanda ake to sai shi kuma wannan ya kawo ce malam dan Allah menene ma'anar wannan hadisan akwai hadisin Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khadfi ma'ana manzo al-islam ya hana balla tsakuwa al'ada laraba akwai suna balla tsakuwa sai mutun ya sa tsakuwa akan yatsa sai balla ta haka nesa idan to manzo al-islam ya hana wannan yake cewa innahu la yaqtulu sayda domin shi wannan balla tsakuwan ba zai kashe abin farauta ba zaka iya farauta ta wani abu da balla wannan ba wala yunkil aduwa sannan ba zai dandana kuda ga magauci ba ba zaka ce ana yaki ka balla tsakuwa magauci ka dandana masa kuda ba wa innahu yaqfa'u al'ayna kawai da yana tsiyaye ido idan aka yi rashin sa'a ne abin nan wa yaksiru sin kuma sai ya kare hakori to manzo alaihi salam da ya hana irin wannan abin nan din to sai ya kawo wani hadisin bara ibn azim yake cewa afshu salama taslamu ku yada sallama sai ku samu zaman lafiya wal asharatu shar sannan takama da kafafa wannan sharri ne to sai wani hadisi da ya kawo na Abu Salama hadisin Abu Huraira yace manzo da sallama yana cewa al mu'minu girrun karim wal fajiru khabbun la'im wannan ba sama ala sabab hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace manzo da sallama yace man da iba bin nardi duk mutumin da ya wasa da ludo faqada asa asallahu wa rasulahu wannan ya saba ma Allah da manzon sa
wannan abinda ina da mun yi dogon bayani musamman lokacin da muka karanta ziyya da muka zo irin wannan babin mun kawo hadisi da suka yi bayanin haramci irin wannan abubuwa to shi kuma wannan yace don Allah ina son yan uwa su sanya ni cikin addu'ar su Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to muna ma addu'a Allah ya biya maka dukkan bukatunka na alkhairi mai tambaya shi kuma ta biyo wannan takarda yake cewa malam don Allah a ja kunnuwan matasa akan ludo lokacin azumi idan sun rasa abinda za su yi sai a hadu mutum biyu ko sama da haka yanzu a cikin azumi a ce an rasa abin yi ga karatun Qur'ani haba wannan ai shashanci ne mun sha fada shi duk wani zama da zaka kai abinda ba lahira ba duniya to karancin abin da za a ce makaruhi ne karanci a ce wannan abin makaruhi ne in kuma abin zai bayi zuwa ga haramun to haramun ne yanzu misali akwai sunuka ban sani ba ana tata da ita ko ba a tata to kaga in dai har za ta bayo zuwa ga tata ko da a ce asalin ta kawai wasa ne to in dai koyarta zai sa ka kori tata zai zama haramun abin da ya shafi karta inda za a ce mujarradin karta ce za a yi to wannan za ka ce akwai albubazarancin lokaci fata lokaci ne karancin abin da za a ce mutum ya yi makaruhi karancin a ce mutum ya yi makaruhi to amma kuma in ta bayo zuwa ga abin da ya shafi koyon tata ta riga ta zaba ainihin wasila ta haram kuma a wasilan haram haram ne wato wallahi ni nikan yi mamakin musulmi a ce wai ya ce ya rasa abin yi ga istighfari ga salatin annabi ga hailala ga karatun qur'ani kace ka rasa abin yi za ka su magabata saboda sanin muhimmancin lokaci idan mutum yana wani abu da hannu ake yin sa kamar tela da yake dinki ko makeri da yake kira ko masassaki bakin sa yana ambaton Allah subhanahu wataala ba zai bari lokacin sa ya tafi haka ba to musamman kuma lokacin azumi lokaci mai tsada a ce mutum yana lido wallahi ni da hizba za su kyauta su rika yawo da bulaloli duk inda suka samu musulmi suna karta azazzane su da bulala insha Allah wannan aikin lada ne kuma su ma an saita su ba sai dai bane wannan na faɗa muku akwai wanda daga cikin wulat can khalifofi da suka wuce na jin ko Abbasiya ko Amawiya wani ya zo wanda ya iya saddabarin wasa da allura allurai ne manya-manya in ya jefa allura ya ta kafe to sai ya jefo wata sai kanta ya shiga kofar wancan sai ya jefo ɗayar ita ma kanta sai ya shiga kofar wannan duk sai da allurai 100 suka tsaya a haka to sai ya kira shi sai ya sa aka ba shi dirhami 100 sai masa bulala 100 yace dirhami 100 saboda kwanintar da ka nuna bulala 100 kuma saboda rashin sanin ciwon kai in banda kana shashasha mai kun ka je ka koyi sana'a sai ka zo kawai ka buge da wannan wani amfani mai zai maka kai ba kira ba san saka ba ba jima ba ba noma ba ba kiwo ba wannan isa karshe ne rashin sanin ciwon kai ne in magabata kamar yadda na faɗa na sha faɗa akwai wanda alƙalumansa za su karye rigarsa za ta yage farcen sai ya tsawo amma yana ga asarar lokaci ne ya zauna zaman yankan farce kawai asarar lokaci ne ya zauna zaman ɗinki riga da ta yage sai ya yi baƙi yana muku sannu da zuwa yana yanke farcensa yana muku sannu da zuwa yana ɗinki rigarsa da ta yage yana muku sanda zuwa yana fi alƙalumansa to ba kai da kake da bukatu da yawa a wajen Allah kana so Allah ya ba kaza Allah ya kare ka da kaza ya yi ma kaza bukatun yan uwa bukatun iyaye bukatun kasarka amma kace ba ka samu damar ludo kuma ludo a cikin azumi wallahi wannan rashin sanin ciwon kai ne na ƙarshe Allah ya shirya don Allah abin da ke ba matasa yan uwa shawara ku samu kwamiti na yan uwanku wato kun san matasan nan ba sun fi jin maganganun ku sama da namu mu suna daukar mu kawai ba mu san dadin rayuwa ba shi yasa da muke ta wannan to amma ku sun san matasa dan Allah a cikin azumi ko wani dan tsari ko da majalis ko masallatai ku shirye mutane kawai wani dan kwamiti ne na orientation da irin waɗannan tabararrun matasan in sun zo suna wannan ku same su su ga matasan ne yan uwansu ce to gaskiya abin da kuke bare ne ba na sai sanin ciwon kai ne yanzu a cikin azumin da ake son ai kaza ai kaza ai kaza sai ku saita su karshe su karɓi magana ku kuma sai ku samu dada insha Allah wannan kuma yake cewa malam dan Allah muna baran addu'a a wajen yan uwa musulmi akan wata bukata to muna muku addu'a Allah ya biya muku bukatun ku da alkhairi shi ma wannan dai yake cewa malam muna neman addu'ar yan uwa akan admission da nake nema to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da kai Allah subhanahu wataala ya sa a dace to shi ma wannan yake cewa menene ingancin qira'ar warshi kuma wasu daga cikin magabata sun yi ta saboda na ga ba kowa ne yake yin ta ba sai yan gargajiya ko almajirai kai amma dai Allah gafarta ba da wannan gabar tana bukatar doguwar amsa amma ba lokaci sai dai a gurguje in ce maka riwayan warsh riwaya ce yadda ka san Hafs shi warsh sunansa Uthman ibn Sa'id almajirin Imam Nafi'u ne warsh ba sunansa bane lakabinsa ne wasu sun ce an yi masa lakabi da warsh saboda akwai tsuntsuwa warshana tsuntsuwa ce mai dadin sauti to Allah ya masa sauti mai dadi to sai ake kwatanta shi da wata tsuntsuwar wasu kuma suka ce a shi warsh wato ma'anansa cikui saboda mutum ne fari kar to sai ake kwatanta shi da cikui saboda farin jikinsa riwayarsa riwaya ce sabita mutawatira wato akwai abin da ake kira qira'atu saba ko kuma al-harfu saba manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da yana zaune gida sai sayyidina umar yayi sallah a masallaci yana dan azkar dinsa ko ni sha'aninsa sai ga hisham ibn hakim ibn hizab ya zo a makare to sai hisham ya kama suratul furqan sai umar yaji yana karanta kalmomi ba yadda manzo Allah ya koya masa ba sayyidina umar yace har na kusa in ci kwalarsa yana sallah amma sai na hakura na kyale shi yana gamawa sai na ci kuikuyu shi a cikin gwadansa da jawo shi har zuwa gidan manzo Allah sai ya ma'aikin Allah naji yana karanta qur'ani ba yadda ka koya mun ba sai ya ce saka shi umar ya saki hisham sai ya ce ikra ya hisham hisham karanta sai ya ce sai ya karanta surar naji yadda naji yana yin nan yana kaiwa karshe sai manzo Allah ya ce haka la unzilat haka aka saukar da ita kai ma umar karanta umar ya ce ni ma na kama dai wannan surar na karanta sabanin wuraren da ya karanta ni kuma yadda na koya manzo Allah ya ce haka la unzilat haka nan aka saukar da ita to abin da yake faruwa ita warshi tana daga cikin riwaya mai wahala addin riwayar nan ba riwaya mai wahala irin warshu tsarabobi hukunce-hukuncen alhamza ahkamur ra'at ahkamul imalat ahkamul hamazat duk gasu nan to wannan abubuwan yake sawa mutane duk suka gudu suka bar su koma Hafsu ba riwaya mai sauki gajeruwar kuka irin Hafsu shi yasa duk aka gudu aka bar ta amma yadda ka san ita warsh a afwan Hafs yadda kake jin dadin ta da ganin ingancin ta to ita ma haka warsh take kuma ba abin mamaki bane shi wannan bawon Allah ya faɗi haka akwai ɗaya daga cikin malaman da suka koya mana qira'at yace asalin abin da yasa aka yi faculty of Quran wanda muka yi a Madina yace lokacin da aka bude Islamic University Sheikh Ibn Baz Allah ya ji kansa shine shugaban jami'ar to sai aka gayyato manyan malamai domin bude jami'ar sai aka sa wani malami ba masare shine zai bude taro da addu'a ko kuma fifini da karatun Qur'ani to sai ya kama ina ji suratul a'la da qira'an hamza kaga ga imalat ga saktat sabbih isma rabbikal a'li har zuwa ƙarshe ibnu baz bai taba jin wannan ba da aka gama sai yayi inkari inkari mai tsanani to sai malamai su gamsar suka ce wannan qira'a ce sabaiya mutawatira yadda ka san Hafs ita ma haka take aka yi masa bayani sai ce to tunda haka ne a yi wani faculty wanda zai koyar da wannan qira'a wani ya hada ma duniya saboda a rage dahilci a wajen mutane kuna jin al-Imam Shankidi da ta ba ku kissarsa Imam Shankidi shine mai tafsir Adaul Bayan a lokacin da yake raye a duniya ba a san malamin irinsa ba to yayi jagorancin wani masallaci a Madina tunda shi mutum Murtaniya ne yazo karanta Fatiha kawai da yace Maliki Yawmiddin ba su taba ji ba sai dai Maliki kaman a shake shi yana sallah yana sallamewa ga magarin mutane su kawo kansa an ta absatta salata na kisha za ka ba ta mana sallah sai yace hadhihi qira'atu nafi imam ahli madina suka ce la nafa Allahu bika wala bi nafi yace wannan qira'an nafi ne limamin mutanen madina suka ce ga Allah amfana da kai da nafi'un gaba daya to sai zaka ce al insanu aduwwu ma jahila mutum yakan zamo magaucin abin da bai sani ba yanzu wannan hafsin mu anan din ai ba bayan nan aka yadda da ita wani alaran ma yadda Abdul Basir yana hafsu Abdul Basir ga murya yace kai ya ji wani yaro yana kato sai dai banna shi a wajensa a ce alal ardi bannasi sai dai alal ardi wal afida sai ka ce wal afida la yuakhidhukum Allah in ka ce la yuakhidhukum kai kuskure to shi itikadin sa banna sai Abdul Basir yake amma dai ga murya ba lokaci da ya kamata mu yi bayanin ma me yasa aka danganta ta aka ce warshi aka ce hafsu aka ce kaza sai Allah kai wata munasaba insha Allah ta'ala
kai da bura da za'aita kira ibn ka ce da shi asa
bare ba ku sai ku sara bayan kuwa dai wannan shine darasin mu na karshe a wannan fatara din insha Allah ta'ala sai kuma Allah subhanahu ta'ala kai mu bayan azumi abinda muke daidai muna fata Allah shi ba mu lada musa kuma Allah shi yafe mana ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.